أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبيك الكريم ورسولك الأمين المبعوث بالأدلة الباهرة والحجة القاهرة، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يوم ما تنجرما إنا إما نجيسوا إرن تأدين مسلمتي إنا فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mana, muna daren Lahadi bayan yammacin Asabar 12 ga watan Safar, hijira na da 1430, wanda ake kwatanta shi da 7 ga watan 2 shekara ta 2009 a kalandar albashi. Ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a kan wannan babban titi da ya ɗauko daga Dogon Bauchi zuwa unguwar Jaba a cikin wannan ƙaramar hukumar mulki ta Sabon Gari a jihar Kaduna, Najeriya, domin gabatar da muhabara wadda aka yi wa take da haƙoƙin ƴaƴa a musulunci saboda munasaba ta ƙaruwar aure da ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ya samu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin wannan aure. Allah ya zaunar da su lafiya, shi da amaryarsa. Allah ya sa karuwa ce da daɗuwa ga addinin musulunci. Allah ya ba su ikon rayuwar aure wadda ta dace da karantarwar Alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Ina yin masu addu'a irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi wa sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina. Ina faɗin barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi. Bayan haka ƴan uwa, babu shakka wannan mawdu'i da aka zaɓa mawdu'i ne muhimmi ƙwarai da gaske, kuma saboda muhimmancin mawdu'i da kuma kasancewar ya yi daidai da irin abin da ya kamata ango da amarya su sani tun a yanzu, bayan irin labubba da ya kamata su kiyaye a wajen shiga ɗaki da ango zai yi, da mu'amala ko alaƙa ta farko da zai yi da amaryarsa bayan haɗuwa, to abu na gaba da ya kamata su sani shi ne irin abin da yake tunkaransu wanda ake sa rai su kai gare shi na samun ƙaruwar haihuwa, da irin abin da yake biyo bayan haihuwa, da kuma abubuwan da su ƴaƴan da za a sama waɗanda ake sa rai zama tubalan ginin addinin musulunci, tubala na gina al'ummar musulmi, al'ummar da za ta yi amfani da qalallahu qalar rasulu qalar sahaba a matsayin abin da zai mata jagoranci. Tabbas rashin sanin waɗannan abubuwa zai sa iyaye ko waɗanda za a zama iyaye nan gaba ya zama ba su fahimci irin abin da ke gabansu na ƙalubale ba. To ina roƙon Allah mai kowa mai komai da ya bani ikon isar da saƙon yadda ya dace, sannan ku da kenan wadanda kuka zo don ku saurara da wadanda kasar zai kai gare su, ina fata abubuwan alkhairi da amfani da muke sa rai mawdu'in ko kuma muhadara ta kunsa za mu yi amfani da su yadda ya dace. Na kasa muhadarar gida biyar. Kashi na farko zai yi magana ne a kan matsayin ‘ya’ya. Kashi na biyu zai magana a kan haƙƙoƙin ‘ya’ya. Kashi na uku zai yi magana a kan haɗarin yin sakaci game da haƙƙoƙin ‘ya’ya. Gaba ta huɗu za ta yi magana a kan ƙalubalen da ke fuskantar iyaye game da haƙƙoƙin ‘ya’yansu. Sa'annan ɓangare na biyar insha Allah na muhadarar zai yi magana a kan ‘yan shawarwari da nasihohi ga su iyaye da sauran waɗanda za su zama iyaye nan gaba in Allah ya yarda. Babu shakka ‘ya’ya kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta’ala, kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah waɗanda suka dace da ɗabi'a da kuma yanayin ɗan adam. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul shura sura ta 42 aya ta 49 da aya ta 50 ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أثيما إنه عليم كبير. الله تبارك وتعالى يقول ملك سميد كسا لا الله ينا هلستر أبن ديسو ينا با وان ديسو يا أماتا كما يبا وان ديسو يا أماتا كما ya haɗa wa mutum maza da mata, kuma yana barin wanda ya so ko yana sanya wanda ya so a matsayin bakararre wanda baya haihuwa. Shi Allah masani ne mai iko. Waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana da cewa Allah ta'ala shi ke da mulkin sammai da ƙasa. Kenan duk da shi ke da mulkin sammai da ƙasa, tasarrufi nashi ne, tadabburi nashi ne, yadda ya so yake yi, kuma ba wanda ya isa ya tambayi Allah game da abin da ya yi a cikin sammai da ƙasa ɗin, amma waɗanda ke sama da ƙasan su za a tambaye su. Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ke halittar abin da ya so. Kenan duk abin da ya halitta da hikimar sa ne, da ikon sa ne, da nufinsa ne, ba abin da ke kasancewa cikin halittar Allah sai abin da Allah ya ce. Yana ba da kyautar ‘ya’ya mata ga wanda ya so, ashe ‘ya’ya mata kyauta ce daga Allah. Wannan sun yi zamanto yana rushe ɗabi'un nan munana na lokacin jahiliya da ake birne ‘ya’ya mata da ransu ko kuma a bar su da rai amma a wulaƙance. Da kuma sauran nau’o’in ɗabi’u na majuzanci da sauran waɗanda ke da'awar suna kan addinai ba musulunci da suke yi. Romawa da Girkawa da Indiyawa da Canisawa da masu bin addinai daban-daban kamar addinin Yahudanci da addinin Nasara, waɗanda suke wa mata kallon du'ahu, suke musu kallon wulaƙanci, suke ɗaukar su ba da ƙima ba, suke musu tunani ma wai shin mutane ne ko ko ba mutum ba, idan mutane ne suna da ruhi irin na mutane ko ko a'a suna da wani yanayi daban. Akwai addinan da ke ganin mace tamkar hula ce da za ka ɗauka ka saida, ka ce ta saidawa wato sur'a ce, haja ce da za a ɗaukanta a kai kasuwa a saida ta. Akwai waɗanda ke ganin ɗaya ce uba yana da dama ya je ya saida ta, miji yana da dama ya zarge ta da zina a dalilin zargin da ya mata a kashe ta. Akwai waɗanda idan dai mazajensu suka mutu to matan za a haɗa su da mazan ne a ƙona, akwai waɗanda ke ganin mace ba koyon komai bane, ba ta da wata daraja, ba ta da wani matsayi ko mukami, da haka ba a yi da ita, ba a saurarenta, ba ta magana a ji, ba a neman shawaranta, in ma ta bada karambani ne, ba ta yi magana a cikin jama'a, ko da tambaya ce ta addini, a inda ake karatun addini ba ta dama ce. Duk Larabawa a jahiliya suna ɗaukar mace wadda take ƙawanniya ce a gare su, ba ta yin yaƙi, ba ta kawo daraja da martaba ga iyaye ko ga dangi, sai dai ita nauyi ne kace, sa'annan in ta zo aure sai an kashe wani abu a kanta, wanda yasa suke binne ta da ranta, ko kuma ta riƙe ta cikin wulaƙanci da kaskanci. Ita kanta mace ana gadanta, ba wai zuciyarta ba, ita kanta ma ana iya gadanta. Allah ta'ala duk ya ɓata waɗannan abubuwa ya ce wahabu liman yasha'u inatha, sai fara kawo sunan mata, ko ya fara kawo mata don ya dawo da martabarsu, ya nuna darajarsu da matsayinsu. Kuma yana ba da ‘ya’ya maza ga wanda ya so, ko kuma ya haɗawa mutum mazan da matan, in ba su zo tagwaye namiji da mace, ko su zo daban-daban a yaƙi ‘ya’ya maza a yaƙi ‘ya’ya mata, ko mazan zama manyan ne matan ƙanana, ko matan su ne manya mazan ƙanana, ko kuma a yi gamin gambiza namiji mace namiji mace, ko ko mace namiji mace namiji, duk dai Allah yana haka ga wanda ya so. Kuma yana barin waɗanda ya so a matsayin marasa haihuwa bakararru, wanda hakan ke nuna cewa ashe ƙaya ko kuwa haihuwa kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ni'ima ce wadda ta dace da ɗabi'a da kuma yanayi na ɗan adam. Wannan yasa ɗan adam yake yin farin ciki a duk lokacin da ya samu haihuwa, har ma kuma yake roƙi Allah ya azurta shi da ƴaƴa idan bai samu ba, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 aya ta 38 yace, yana ba mu labarin annabi Zakariya da ya ɗauki shekaru masu yawa bai samu haihuwa ba, yake roƙon Allah, yake tawassuli da halin da yake ciki, yake cewa kamar yadda Allah yake, hunalika da Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. A wannan lokaci ne da annabi Zakariya ya ga irin abubuwan da Allah ya yi wa Maryama, nana Maryam uwar annabi Isa alayhi salatu wassalam, na alfarma, na karamci, na kyauta, na fifiko, na yi abin da yake khariqul ada ne a ganta da abin da ba a samun shi a lokacin shi. Ya tambaye ta anna laki hadha, tace huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. A dalilin wannan ne sai annabi Zakariya alayhi salatu wassalam shi ma ya roki Allah yace, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ya ubangijina kai mani kyauta na zuriya tsarkakakka ta gari mai mutunci mai tarbiyya mai kirki wadda za a yaba wa farko a goge wa ƙarshenta. Innaka sami'ud du'a, lallai kai mai jin addu'a. Haihuwa arziki ne, kuma haihuwa tana daga cikin fa'idodin aure. Ashe ba da haushi hakan ce har cewa yake yi ɗayan kulla aure sai ya ce Allah ya kawo ƙazantar ɗaki, bai da haushi ke nufi da wannan, duk da cewa ba abu ne da ya kamata a faɗi ba, tunda yana daga cikin irin fadodin da mutanen jahiliya ke yi, ba haka bai kamata a ce Allah kawo ƙazantar ɗaki ba. Amma dai da haushi na faɗin wannan don ya nuna ne fatan Allah ya kawo ‘ya’ya, ashe kenan haihuwa na daga fa’idodin aure. Wannan ya sa Allah tabaraka wa ta’ala a cikin suratul Nahl sura ta 16 aya ta 72 ya gaya mana, ya nuna mana cewa aure ko kuma haihuwa na daga cikin arziki da Allah ke ba bawa. Allah ta’ala ya ce, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. كما الله لي يسأل نعمكم mata daga kayinanku domin ku ai asalin bace dai daga Hawwa'u ne farko wadda aka halitta daga Adam sai raka min anfusikum azwajan daga gare ku ne kuka samu matan وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً كُمَا يَسَنَّ لَكُمْ دَاءَ دَجِيكُوكِ دَجَمَاتًا نَاكُمْ مَعْنَا يَهَلِ اتَّامُكُ دَاءَ دَجِيكُوكِ دَجَمَاتًا نَاكُمْ وَرَيَدَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ كُمَا يَأَذِرْتَاكُ دَجَدَاتَ دَنْ أَبُوْهُوَ مَا تُتَرِكِ مَا تَأَنْفَانِي إِذَنْ أَنْشِي أَنْبَتَنْ الطَّيِّبَاتِ bayan an batan damina da haka da na nuna cewa da ƴaƴan ko kuma da matan da ƴaƴan da jikokin da sauran dadaɗan abubuwa din dukkan su arziki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ƴaƴa abu ne da aka ƙayata su ga mutane Allah ya kaddara cewa ƴaƴa suna zamewa ado da iyayensu haka nan Allah ya kaddara cewa ƴaƴa abubuwan sha'awa ne ga mutane Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul kafi sura ta 18 kenan aya ta 46 yana cewa al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya a shekene ƴaƴa ado ne kuma babu wani mutum face an karata masa san wannan abin ado din kamar yadda a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 kenan aya ta 14 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أنت أو تاوى متاني سن أبوكو إن شاء الله لدى زماتا دعاية بكما أبوكو أن بنبوكي ندوكي أنا أرضكي لدى بزيناري بأمرفة بدواتي dabbobi da ake amfani da su a gida su dauka kuma a yanka a ci ko a soce a tuna musu da kuma amfanin gona duk waɗannan abubuwa Allah ya kawatawa dan adam su a zuciyarsa shirin dan adam dole godewa Allah a kan ni'imar haihuwa tunda ado ne da aka kawata masa wanda kuma ya dace da yanayi da dabi'arsa Allah mun gode maka fatan kowa mutum shine Allah ya azurta shi da yaya na gari wannan za su mai gurbin sai dan ba shi in ya tsufa su kai maka maka idan ya gajiya su tallafa mashi in ya ba su umarni matukar bai saba wani Allah ba su bi idan ya mutu sai masa addu'a ayyukan alkhairi da ya kasance yayi su ci gaba da yi kowanne uba yana fatan haka kowanne mutum yana fatan ya samu wannan Allah ya azurta shi da irin waɗannan ƴaƴa. Shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Maryam sura ta 19 aya ta 5 da aya ta 6 Allah ta'ala ya ba mu labarin Annabi Zakariya kamar yadda ya ba mu a cikin suratul Ali Imran nan anan ma a suratul Maryam Allah ya sake ba mu labarin Annabi Zakariya ya roki Allah bayan ya yi tawassuli da halin da yake ciki na cewa ya tsufa sannan kasusuwa sun yi rauni sai roƙi Allah ya ce fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya Allah ka bani waliya wanda yake da da zai zame mani majibincin lamarina wanda zai tallafa mani wanda zai sauƙaƙa min al'amurata al'amurana da taimakon Allah wannan dan ya rufuni wa ya rufu min ali yaqub ya gaje ni a wajen wa'azi da ilimi da da'awa da isar da saƙon Allah da taimakawa mutane da umarni da kyakkyawa da aiki da hannu da mummuna da aikin hisba Allah ka bani ɗaya taimaka ya tallafa ya gaje ni akan wannan ya kuma gaji mutan gidan yaquba yaqub shi ne baban annabi Yusufu, shi kuma Yakubu dan Isaaka ne, shi kuma Isaaka dan Ibrahim ne alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah ka sa ya gaji gidan girma, gidan daraja, gidan wa'azi da annabta, gidan da suke umarni da kyakkyawa da hali da mummuna, gidan da suke faɗin kalan Allahu, gidan da ba sa yi sai abin da Allah ta'ala ya ce. Allah ka sa ya gaje ni akan wannan. وجعله ربي رضيا كما الله تفنى شيء رضيا من يرضى بأبد أكتار مسا من يرضى بهكم شر الله من يرضى بدكا أبد الله هكم تامشي كوكما رضيا والذي أيكة أبد ذا أيضبش الشاهد عنه شيني النبي زكريا يا ريت الله تام جري والذي كفاتا يجازيشي يكما ما يقربش. Haka nan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul furqan sura ta 25 kenan aya ta 74 ya bada labari daga cikin addu'o'in da mutanen kirki bayan Allah ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla irin addu'ar da suke yi game da yaya. Allah ta'ala ya ce wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sune waɗanda ke cewa ya ubangijin mu ka bamu daga zuriya daga matayenmu zuriya wadda za su zama daga matayenmu da zuriyar ƴaƴa kenan waɗanda za su zama mana qurrata a'yuni sanyin ido idan mun gan su mu ji daɗi. In mace ce in ka kalle ta ta faranta maka rai, in kai mata umarni ta bi matuƙar ba saɓan Allah ba ne, idan ka hana ta ta hazo, idan ka yi rantsuwa a kanta ta kubutar da kai, idan ba ka nan ta tsare mutuncinta da mutuncinka da dukiyarka da kuma haƙƙin yayanka. In ka samu irin wannan matar ai ka samu qurrata a'yun. Dangane da yaya kuma ka samu waɗanda suke masu kirki masu mutunci waɗanda za ka yi alfahari da su a kowane lokaci. In ka samu wannan ka samu qurrata a'yun. وجعلنا للمتقين اماما يا الله da mu da ayyuka ka sanya mu a matsayin jagorori shugabanni da masu tsoron Allah. Allah ka sa mu cikin jagorori kuma shugabannin masu tsoron Allah. Eh amana ce kuma amana ce a wurin iyaye kuma wasiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma babu shakka a ranar kiyama za a yi tambaya game da yaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma a suratul nisa sura ta 4 aya ta 11 yusikumullahu fi auladikum, Allah yana muku wasiya cikin al'amarin yayanku. Ko da ce a wannan aya suwakin ya tafi ne akan maganar gado, amma dai a shahida a ciki shi ne Allah ya yi wasici game da ‘ya’ya. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an ra’iyyati, dukkan ku masu kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da kiwon da aka ba shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayyana irin wannan kiwon ko kulawar. Ya ce shugaba mai kiwo ne a kan waɗanda yake da shugabanci, kuma za a tambaye shi a ranar kiyama game da aikin da aka ba sa na kulawa da haƙƙoƙin waɗanda yake wa shugabanci. Mutum shugaba ne a gidansa game da matarsa da ‘ya’yansa da waɗanda ke ƙarƙashinsa, kuma lallai za a tambaye shi a ranar kiyama game da wannan kiwon nashi. Mace mai kiwo ne, mai kiwo ce ita game da dukiyar mijinta da yayansa, kuma za a tambaye ta a ranar kiyama game da abin da aka baka kiwo. Wani hadisi al-Imamu Muslim ya kharraja shi a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu nafsin min bani adam sayyidun, kowane rai na dan adam shugaba ne. Sai ya kawo mutum shugaba ne a gidansa, mace shugaba ce a gidanta, kuma duk za a tambaye su ranar kiyama game da shugabancin da aka dasu. A shekenan tabbas za a yi tambaya game da wannan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba iyaye, wata amana? Amanar ƴaƴa. Shin sun rike amana ko sun ci ta? Sun kula da haƙƙin amanar ko sun tozartar? Sun yi abin da Allah yake so game da amanar ko ko sun wulaƙantar? Duk wannan a ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ni, zai tambaye ka, zai tambaye ku, zai tambaye su, zai tambaye mu, zai tambaye kowa da kowa a ranar kiyama. Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan amana da haƙƙoƙinta yadda Allah ta'ala yake so. Musulunci ya tanadar da haƙƙoƙi ga ƴaƴa akan iyayensu, kamar yadda ya tanadar da haƙƙoƙi ga iyaye akan ƴaƴansu. Hasali ma haƙƙin iyaye shine haƙƙi mafi girma akan bawa, bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da ma kasance wannan muhadara ba shirya ta domin ta tattaro bayanai akan haƙƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu ba, cewa aka yi ai magana akan haƙƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu, ba za mu shiga cikin haƙƙoƙin iyaye akan ƴaƴa ba. Sai dai nan kusa ba da daɗewa ba, kwana shida yau, akwai muhadara da na gabatar a garin Saka Daɗi wadda ta yi tsokaci akan haƙƙoƙin zamantakewa. A cikin muhadarar an yi bayani dangane da haƙƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu da kuma haƙƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu, kamar yadda aka yi bayani akan haƙƙoƙin Allah da kuma haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wanda ke son san wannan sai ya je ya nemi kafet, za a samu a cikaji bakin dogo insha Allah. To ƴaƴa kamar yadda muka ambata suna da haƙƙoƙi akan iyayensu, kuma haƙƙoƙin nan suna da yawa. Sai dai mun dunkule mun tattare su, muna ganin za mu iya cewa ƴaƴa na da haƙƙoƙi guda biyar akan iyayensu. Haƙƙi na farko, haƙƙin zaɓen uwa ta gari ko kuma uba na gari. Tun da ranar a yi auren kenan, ƴaƴa na da haƙƙi na a zaɓa masu uwaye mata na gari ko kuma iyaye maza na gari tun gabanin aure. Musulunci ya shimfiɗa hanyar da za a bi don kaiwa ga uwa ta gari ko kuma uba na gari. Dangane da iyaye maza waɗanda aka ce su zaɓa wa ƴaƴansu uwaye mata na gari, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cewa mata mutane ko ko maza sukan so su aure su ne don ɗayan dalilai guda huɗu, galibi da wuya a wuce wannan ɗayan huɗun. Tunkahul mar'a li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa diniha tazfar bi dhati ad-din faridat yada. Akan auri mace domin kyawunta ko darajarta inda ta fito gidansu, ƴar uwanta ce, ƴar uwa da jikarwa ne, ko dukiyarta mai shi ne ita ya aure ta hajiya ce, shi kuma ya zama mijin alhaji, wato ya zama mijin hajiya, ko kuma domin addininta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fansar bi zati dini tarbat yada, ka rabauta ka ganintu ka himmatu zuwa ga auren mai addini, don baka yi haka ba ka iya samun matsala. Tarbat yada kamar addu'a ce, amma ba ana nufin abinda jagorancin ya kunsa ba, manufar don gudun kar kai nadama, don gudun kar ka ciji yatsa. Saboda wadda ta aure ka don kyawu kai, kyawu na ƙarewa ya gushe. Komin kyan mace ka ba ta lokaci, tana yin aure, Allah ya kawo haihuwa, ta haifi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, da yin don kyan ne, to kyan ta ya ƙare. Sai dai kuma a lallaɓa a yi maneji. idan dukiya ce ta kan kare a Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anha wa ardaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta tana da dukiya mai yawa mulaniya ce a zamanin ta wanda in kai magana ana saurarawa in kai umarni ana bi saboda abin da ka mallaka na dukiya amma ba ta bar duniya tare da wani abu da na dukiya sai da dukiyar ta kare gaba daya domin tallafawa addinin Allah ashe dukiya ta kan kare lokacin da aka fara sana'ar bangurutu tuwatuwar saida mai a Najeriya akwai wasu hatta a nan kewayen sabon gari waɗanda muka samu labarin su rika shanye kuɗi kuɗi za su sa a cikin kwallaye da kwanoni da samiru da rozus na mata saboda yawan kuɗi amma ana yi gari ba kawai wanda suka shanya ba ba kawai wanda suka taskace a cikin kwanoni da sauran wuraren taskacewa ba an waye gari za su fito waje su tsugula wajen mai koko a ba su kokon naira goma da sigar naira biyar da kotan naira goma su ci su kuma sha kuɗin ya ƙare ashe kuɗi yana ƙarewa idan mutum ya auri mace don kuɗi akwai wani ya ƙare in ba bai ƙare ba akwai yiwuwar ta hana shi in ta hana shi sai ya ji haushinta idan mutum ya auri mace don ita ƴar wane jikar wane ne ai ba wanda ake dubawa ba la amruka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki takawwati kalan alal nasabi mutum bai zan komai ba face addinin sa ake dubawa addini shine mutum farkabar abin da ya shafi tsoron Allah kana mai dogaro da nasabar mutum nasaba ba komai bane in dai babu addini in ko da addini to nasaba kan zama nurun ala nuri amma idan ta auri mace don addini ta auri ta saboda addininta idan tana son ta zaka girmama ta zaka kyautata mata in aka wayi gari mukallabul qulubi ya canza tunaninka ya ga zuciyarka ba ta son wannan matar ba kuma zaka zalunce ta ba amma addini ne kada yi maka wannan kaifi idan da addini ce ana sa rai za ta zama mai tarbiyya kuma za ta zama mai kokarin yin tarbiyyar ƴaƴanka amma idan ka auro mara addini to al'amarin ka zai lalace ya tambade ya lalace sai Allah ya tsare amma ko da ake maganar addini wannan bai nuna cewa sauran abubuwa guda uku ba su da kima a idan dan adam musamman ma namiji yanzu ba tambaya don Allah idan ba za mu kaddara ga daliban lissafi mu ce addini mu ba shi lamba daya mu sa mai 1 tau mu sa mai 0 0 dukiya mu sa mata 0 0 daraja ko nasaba mu sa mai 0 0 ina daliban primary ina yan secondary idan ba daya ga 0 ga 0 ga 0 daya 0 0 0 ya zama ne kenan eh ya zama na ya zama 1000 ga 1 ga 0 ga 0 ga 0 ba 1000 kenan ba 1000 ashe kenan idan mutum na da addini tana da kyau tana da dukiya kuma ta fito gidan daraja ka iya cewa kamar maki 1000 ne amma yanzu da za a ce mummuna ce amma tana da abin hannunta sannan ƴar matsar ƴar suwana ne ka ga yanzu ka cire kyau daga addini sai daraja da nasaba sai kuma dukiya ka ga yanzu tunda ka cire 0 daya ka cire 0 daya ka zama ga 1 ga 0 ga 0 ya zama nawa kenan 100 da 1000 da 100 dai ne kike da za a ce mummuna ce kuma talaka ce fitik amma kuma iyayenta ana ganin su masu martaba ne masu daraja masu kyakkyawan tarihi ne ga 1
ga sukuri guda daya ya zama nawa da goma da dari sai fito ba za a ce mummuna ce kuma tsawo ba komai a hannunta sannan kuma gidansu ba wasu masu rajin da za a zuwa ba da labari ba ne ta zama zirarrukan nan ta cire ko amma akwai addini kana da gudana daya da daya da goma sai fito amma da za a ce kyakkyawa ce kuma yar masu da shi ga ta tana da dukiyar ma a hannunta bayan wannan iyayenta masu daraja ne masu nasaba ne tana da zero guda uku amma za ba ta da addini kana da nawa ba ko daya to da ba ko daya da daya sai suke ashe kenan addini ne asali amma idan an samu sauran ba to nurin ne ala nurin Allah ya samu dace ita kuma mace an nuna mata ko iyayen ƙira mace an nuna musu yadda za su yi su samarwa ƴaƴan ƴarsu uba na gari da ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu a wata riwaya fa ankihuhu illa taf'alu تكون فتنة في الأرض وفساد أريد إذا لم تكن أمن شيء الدين سا بدبي أنسا يدوم من أركن كباشي قاورا مسا بل إنك يا كبا إنك يا كبا ولا ما قد أيفو كسا ولا ما أنتو توشي أشي ماوني ولا ما أنتو متعيش نعيشي ماوني ولا ما قاعد تجد أكوب برموتا ديكي بسوسوني ماوني تزا أسامو fitina a cikin kasa da barna mai yawan gaske Allah ya tsare mu da waɗannan abubuwa guda biyu abin ruwa nan shine ba mai maganar ilimi ba sai aka yi maganar addini san fazfar bidatu ddini nan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu bai yafa saboda ana iya samun akasi ga ilimi amma ba addini ko da yake ilimi yana taimakawa kuma kunwani ne na addini amma ana iya samun sabanin haka ka gama karirin rini tana jan ayoyin qur'ani kai ka ce lokacin sa haɗai tarayi hijabi bulun bulun da niqabi amma zuciyar ba ta dabi ubuna na halin komai din kare in abinci ne aka dace da zai shiwa haka ne kai yake da wani kamar dalibi ilimi ne domin sa masha Allah ka mu da cikakke ko ba bi wandan shi kuma bai ma kai iya kauri ba yana saman kauri in ka ganshi ka ga ras kwanan hadisi in yana magana kai ka ce alifun ba'un ne ke zuba idan yana rera karatun qur'ani kamar khalilu kusarin saban gari amma kuma sai ka ga ba akhlaq ba mu'amala ba sanin ya kamata aqidan ba tana rawa to irin waɗannan dalilai yasa akai maganan addini da ɗabi'a da ai maganan ilimi ba ta da cewa ilimi adireshi ne alama ce da ake karanta kai da addini ba yadda za a zama mai cikakken addini ba ka da ilimi ko da kuma ka zama malami ba ilimin dole ka samu wani matsayi na sanin mafi karancin abin da ake kira ilimin addini kafin addinin ka yi tsayi duk addinin da ba ilimi za a yi bankaura a hauma-hauma to amma komai ilimi idan ba a aiki da ilimi ba to aikin banza ne babban malamin nan a doktor Bakar Abdullahi Abu Zaid rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a mashahurin littafin nan nasa ko ɗan risalar nan tashi mai suna Hilyatu Talibul Ilmi ya kawo wata magana wanda yake latifa ne isnadiya isnadi ne mai ban sha'awa mai burgewa domin iyaye ne guda tara a ciki wani ya ji daga wani ya kawo farkon isnadi ya ce kala samitu abi 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 kala Ali ibn Abi Talib hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa in lartahala yace ilimi yayi waya, ya kira aiki akan waya. Idan aka yi maka waya, me ake tare ka yi? Ka amsa. To ilimi ya kira aiki a waya. Yace fa yin ajaba. Idan aiki ya amsa wayar da ilimi ya yi, to masha Allah ilimi zai zauna. Wa illa idan ko aiki bai amsa wayar ilimi ba, irtahala, sai ilimin ya tafi bar aiki, ya tafi kawai abin shi. Ashe kenan, idan ilimi ba hada shi da aiki ba, to ya zama matsala. Wa in kunta la tadri fa tilka musibatu, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. To wajibi ne iyaye ku zabawa ƴaƴanku uwaye na gari, haka nan ku uwaye mata ku zabawa ƴaƴanku iyaye maza na gari, ma'ana tun gabanin a kulla aure a yi wannan tsari. Idan kuma an riga an yi auren masha Allah, Allah ya bada lada, to yanzu a ɗauki mataki a kan ƴaƴanku domin ta haifa muku jikoki na gari. A rototowa Abul Aswad Al-Ju'ali rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƴaƴansa wata rana, qad ahsantu ilaykum sigaran wa kibara wa qabla an tuladu, qalu wa kayfa ahsanta ilayna qabla an nulada, qala ikhtartu lakum min al-ummahati man la tusabbuna biha. Yace na kyautata muku kuna kanana da kuma bayan kun girma, kai na ma kyautata muku tun da bana a haife ku. Suka ce baba, ya kai ka kyautata mana tun kafin a haife mu. Yace na zaba muku daga cikin iyaye mata wadda ba za a zage ku ba da ita, ba za a yi muku gori ba saboda ita, saboda macen kirki ne, mace ce mai mutunci, mace ce mai kamun kai, mai tsoron Allah, mar'atun salihatun razaqana Allah nisa'an saliha. Hasana ar-rawashi ya ce a cikin wani baitin waka, fa awwalu insani ilaykum takhayyuri limajidati al-a'raqi badin afafuha. Yake to ayyansa farkon kyautatawa ta gare ku ya ku ayyana shine da na zaban muku wata mace mai daraja, mai nasaba, mai asali, wadda kamun kai ne, kowa ya san ta da kamun kai. Ashe kenan yana daga haƙƙoƙin ƴaƴa a kan iyayensu a zaɓa musu iyaye na gari tun wajen ƙulla ɗan ba na samunsu, ma'ana tun wajen aure kenan. Haƙƙin ƴaƴa na biyu, haƙƙin tabbata ladubban shari'a da zarar an haife su. Shari'ar musulunci ta tanadi ladubba da ya kamata iyaye su kiyaye wa ƴaƴansu da zarar an haife su. Akwai manya-manyan ladubba guda biyar. Ladabi na farko, ana haihuwan ɗa a yi masa tahaniki kuma a yi masa addu'a. Idan uba yana kusa, ka ɗauki ɗan jaririn ko jaririyar, ya samu dabino ya dandaka, in ba dabino a samu zuma, in ba zuma a samu duk wani abu mai zaƙi, a wanke hannu, a ɗan ɗiba, a sa a bakin jaririn ko jaririyar, a jujjuya a cikin bakin. An so a yi amfani da yaƙi guda biyu, da manuniya da kuma babban ɗan yatsa na hannun dama. Wannan shi kira ta hamiki. Ba za a tauna dabinon ba, saboda babu wata fa'idar taunawa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kada yake banta da wannan, saboda tabarruki da ake sa ran a samu daga yawunsa. Kai kuwa farar kula iri na ba wani tabarruki a yawunka, saboda haka sai a dandaka a sa musu, shi ake kira at-tahnik. Dandaka wannan da duk abin da za a yi, ko da me za a dandaka, za a yi dandakawa. Amma idan ba abin dandakawan kwata-kwata, to a babin larura sai a ɗan tattauna ɗin, amma karka da kan tattaunawa na da wata falala kai a kanka. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tauna abu, ake samun falala daga tattaunawansa. Bayan nan sai addu'a. A mayaran addu'a nan take, kar a jira sai bayan kwana uku ko bayan kwana hudu ko makamancin wannan. idan uba baya kusa uwa tayi madaka tana cikin hayyacinta Allah ya kawai rabu sauki to ai kokari ai wannan idan ma ba za ta iya ba akwai wanda za ta iya a wurin ko wanda zai iya a wurin a samu ai wannan shine abu na farko da ya kamata a yi wa jariri ko jaririya kuma ana samun albarkan ƴaƴa a dalilin wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wanda za a haifa face sai shaytan ya shure shi ya haure shi sai ga zaka tsaya fado yana kuka inya inya hauri ne daga shaytan yace sai dai Maryamu uwar annabi Isa da dan nata annabi Isa saboda albarkar addu'a da mahaifiyar Maryam din tayi tun lokacin ta haife ta فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أشهد أن الدعاء Kada mai take farkon abin da za a yi ga jariri ana fara albarka da alkhairi insha Allah. Bai da hikima. Kuma alama ce in ma ta jahilci, jahilci na hakika ko jahilcin sunna. A wayi gari an bar yaro da sunan wai ana jiran kwana uku in nan ne ko kwana hudu mace ce a za a yi masa hudba. A kira ni ko shekara ɗaya na cin goro da aswaki ba. A ce wai shine zai zo ya dauki wannan yaron ya masa wani kururuwa ko ya masa wadansu abubuwa da ba ma san me yake faɗi ba surkuriyo ne daidai ne shirini ta ne har batuma ta ne oho da sunan wani na hudu ba in ya kare ya kafa bakin sa akan cikin kulli ya masa kiran sallah a kullun dama ya masa kiran ai masa ikama a kullun hagu gaskiyar magana ita ce kiran sallah da ikama hadisin da yazo yana magana akan wannan hadithi ne na ƙarya maudu'i sannan shi kansa kiran sallah ma ayi a hankalin kullun dama ayi a kullun hagu gaba daya kamar yadda hadisin Abu Rafi'i yazo da shi shi ma da'ifi ne din ganta sai haka in kana neman bayani akan huduba da ake wa jariri ya san hudubar kenan a sa dabino ko zuba ko na mai zaki a bakin sa sa'annan ayi masa addu'a haza wa salam ahalin suna sai mutane wannan kiran sallar budaina bai inganta ba wannan ikamar budaina bata inganta ba ba wani dalili ingantacce akan wannan babu ba wani malami wanda ya isa a batu sunan shi a yi rubun hadisi da ya inganta wannan hadisi duka cewa yi saɓani akan hadisin kiran sallah a kullun dama da hagu amma magana mafi kyawu ko mafi inganci ita ce hadisin da ya inganta ba ga ɗaliban ilimi za a iya cewa watakila ai mun taɓa karantawa in ma dai a sunan Abi Dawud a sunan Tirmidhi ko a sunan Ibn Majah cikin Sahih ɗin Albani ya inganta hadisin sai in ƙara muku da cewa haka yake amma shi Albanin da ya inganta ya koma cikin Sahihul Kalimat Tayyib ya hassana hadithin yace hasanun ya hadithin shi din da ya hassana ya koma cikin irwaul dalil fi takhrij ahadith manar sabil yace hasanun insha Allah shi din da yace hasanun insha Allah ya koma cikin sunna da'ifa yace da'ifu akwai sauran magana bayan shi waɗansu malaman irin su Abu Ishaq al-Huwaini hafizahullahu tabaraka wa ta'ala irin su Abul Hasan al-Ma'arabi da sauransu duk sun ba a wannan hadisi da haka hadisi ne da ba za a yi aiki da shi ba a wannan mas'ala ɗin ladabi na biyu da ya kamata a kiyaye wa jariri shine a sanya masa suna akwai hanyoyi biyu na sanya wa jariri suna hanya ta farko ko kuma lokaci lokuta biyu na sanwa da jariri suna har lokaci na farko da zara an haife shi da zara an haife shi a isa mai suna a ranar da aka haife shi ba laifi bane ya halasta ai wannan jawabi dole ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa wa dan da aka haifa masa suna Ibrahim a ranar da aka haife shi hakanan dan Abu Talha al-Ansari mijin Ummu Sulaym al-Ansariya mahaifiyar Anas bin Malik radiyallahu anhum ajma'in an sa mai suna Abdullah a ranar da aka haife shi hakanan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya sa wa dan sa suna ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa wa dan sa suna a ranar da aka haife shi idan an so sai a koye sunan a kitabi a koye sai ranar bakwai ga haihuwa wannan ma ya tabbata haka ni ma Sheikhul Albani yana ganin shine mustahabbi amma yanzu dalibin ilimi sai suka dauka mustahabbin shine da an yi wannan fadi wanda ma mai fadi ba yana da wani yanki na bid'a a wurin su to wannan karancin ilimi da rubutu ya kawo musu haka mustahabi ne a koye sunan a jinkirta sai ranar bakwai ga haihuwa amma ya halatta a bayyana sunan sai ranar haihuwa amma shi Allama Sheikh Dr. Bakar Abdullah Abu Zaid yana ganin cewa za a iya koye sunan sai ranar uku da haihuwa sai dai kasancewar a littafinsa Tasmiyatul Maulud bai kawo wani hadisi ko asali akan haka ba sai zamanto ba ma ambatan wannan a matsayin daya daga cikin lokuta na sanya suna sai dai kwara jin kawai maimakon ukun da ya kawo ko da ranar aiwa ko kuma ranar ba hakki ne na da a zaba mai suna mai kyau dangane da ranar bakwai din akwai sabani game da yadda za a kirga amma magana mafi kyau mafi tarfi mafi inganci ita ce za a kirga da ranar haihuwa matukar rana baka fada ba sai da sai da ka haifi yaro ranar asabar da safe ko da rana ko da yamma matukar rana baka fada ba to za a kirga daga asabar dauke lahadi biyu litini uku talata hudu laraba biyar alhamis shida juma'a bakwai in an haife ran asabar to juma'a ne ranar da za a bayyana da suna a yanka rago ai kaciya ai aski ba sai ranar asabar ba in ka kirga an samu yini takwas kenan matsalar ba haushe ita ce shi yini yana daukar sa a matsayin rana ya kace sab'atu ayyamin ba haushe sai ce kwana bakwai ko ba haka yake harkar larabci ba sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin kusuma kaga a ce kenan za a iya samun yini daban dare daban an samu garare bakwai amma yini takwas saboda idan yan daga yini ne tun da garan wannan yini ya wuce sai ba kirga da shi ba yini daya yini biyu in aka samu yini takwas an samu garare bakwai in aka samu garare bakwai za a samu yini bakwai haka kai da kake amma dan an samu yini bakwai to garare shida ne saboda haka kwana shida ne yini bakwai amma ba haushe sai ya ce kwana bakwai maimakon rana ko yini bakwai saboda hadisin da ya magana akan sanya suna da yanka dabba an yi magana ne akan yawma sabi'i yini bakwai rana ta bakwai ba kwana na bakwai ba don kwana a wajen bahaushe dare da yini ne karatun sabo ne ko da dama kullum ƙara ilimi yake akwai matakai na zaɓar suna matakin farko a zaɓa wa yaro suna wanda za a danganta bauta ga Allah mafi kyawun mafi soyuwar suna a wajen Allah shine Abdullah da Abdurrahman bayan wannan sai mataki na biyu duk wani sunan Allah ingantacce da za a danganta zuwa gare shi ta hanyar bauta. Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, Abdul Khaliq, Abdul Bari, Abdul Musawwir, haka dai haka dai har inda Allah ya tsaida mutum a iya ilimin da sunayen Allah. Sai dai ka shaida ba duk sunan da muka sani ne a yau suka inganta suka tabbata a haƙin Allah ba. Misali a cikin sunayen nan 99 da malaman Islamiya ke koya ma yaran a makaranta ko kuma a makarantar Allo ake koyar da yara ko a makarantar boko malaman Arabiya ke koyar da yara sunayen Allah guda 99 ne wallahi allazi la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim har zuwa as-sabur kamar yadda zuwa cikin wayar al-imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban to wannan jerin sunayen bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin akwai kamar guda 30 waɗanda tabbas bincike na manyan malamai ya tabbatar da cewa ba su zo ba a sigar suna a Qur'ani ba su zo ba da sigar suna a hadisai ingantattu kuma ba za a danganta wa Allah shi ba kamar su Al-Hadi ba sunan Allah bane An-Nafi'u Ad-Dar Al-Jalil As-Sabur Ar-Rashid duwannan ba su tabbata a cikin sunayen Allah ba Al-Muhsin Al-Mughni Al-Muhyi Al-Mumit Al-Ba'ith Ar-Rafi duk ba su inganta ba a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala turkash karatu ya fara da su amma a madadin waɗannan da ba su tabbata ba akwai waɗanda suka tabbata in kun karanta littafin hadisi sai za ku gani misali Ar-Raziq ba ya cikin wancan jerin sai dai Ar-Razzaq ko amma kuma akwai Ar-Raziq a cikin hadisi ko akwai Al-Jamil inna Allaha jamilun yuhibbul jamal akwai Al-Muhsin inna Allaha muhsinun yuhibbul ihsan akwai Al-Tayyib inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba أطيع الرفيق إن الله رفيق يحب الرفقة إن الله حيي يحب الحياة الحيي سنة أمد أي سنة الله أطيع الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يبادر سقما أطيع الرب سبوه القدوس رب الملائكة والروح أطيع السيد السيد الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن سنائي من الله تبتدي إن جنبت أكثر هديثي وأن دفعت في أنت سنائي السنة أبنى فرقون شيء سنائي الله بسماء تكيت ذات تسعين لكربا لكن سنة هكا كما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لا أرشي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك كما النبي صلى الله عليه وسلم أسألك في كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أظن أن الله يبكي أنت أتكين إلا من سنجل إليسي أو كوان بيسني أغنبي يسوني سنين أنا بكاتا إدراسة كان لا أكل كريمة أكين أبيو شيني أدنجل تسونن da wani suna daga cikin sunayen Allah ta hanyar rubuta in baka ce a ce Amatullah Amatur Rahman Amatur Rahim Amatul Malik ne makon Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Malik mataki na uku sunan wani daga cikin annabawa Salih Hud Ibrahim Ishaq Yaqub Yusuf Musa Isa Dawud da sauransu ba wani bibiko akan wani sai dai kai hankali zai nuna cewa in ka sa ma danka suna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in dai ka san abin da kake yi ana sa rai duk alkhairi da za a samu a dalilin san sunan wani daga cikin sunayen annabawa ka samu aure ba dan nasu ne zai da bibiko ba hadirin da suka zo akan maganar Muhammadu ku sa mai yanku suna Muhammadu kaza kaza aka nuna wata balala da kun ganta ba sai dai kai ya zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku iya amfani da sunana ku sa amma banda alkunyata to wannan jawab kai nuna ba wai wani fada'i ba mataki na hudu shine sanya sunan wani daga cikin sahabbai namiji ne ko mace mataki na biyar shine sanya duk wani suna na kwarai na gari mai kyakkyawar ma'ana mai daddaɗan lafazi wanda yake mai saukin faɗi kyakkyawar ma'ana daddaɗan lafazi mai saukin faɗi to idan ka fita daga waɗannan to kuma ka kama kafar wala kuma ta masu ƙaƙale a sama ya suna Samira kariyar dare kuma ba masu ƙaƙale a sama ya suna Zallaziya ko Maraƙisiya duk wannan kama-kamen da zai kai ku ko ina ba wai sunan Yusuf Hudu Salihu Musa wai tsofaffin suna ne ba a yayin su suna Hawwa Umaryam Khadija Fatima Zainab ba a yayin su suna ne wanda yake na tsofaffi duk wanda sunanta Samira ne ko sai ta aka bani ba na su ba wani kakale a duk sunna kawai sunna sab bid'a sab ba wani kakale amma wannan bai koyar da cewa wai akwai sunan da nake kushewa a'a in dai suna ne mai kyau mai ma'ana mai daddaɗan lafazi amma Samira ba suna ne mai kyau mai ma'ana mai daɗi ba kana maganar karuwar dare kuma Allah ya sauke in malam ya malam ajiya ba sai Allah ya sauka to sanya suna shine ladabi na biyu da ake sa ran a kiyaye yaro a karkashin wannan haske ladabi na uku yanka maka dabba al'atika ko azzabiha ko annasika al'atika ko azzabiha ko annasika sai dai ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala da shi da wasu malamai suna ganin ya fi kyau a kira wannan dabba da azzabiha ko annasika maimakon al'atika dabbar da ake yankawa jariri kenan a rana ta bakwai in ba a samu ba a rana ta 14 idan ba a samu ba a rana ta 21 idan ba a samu ba duk ranar da aka samu in ana da iko dole sai an yanka ba a ɗauki ba namiji ne ko mace za a yanka maka dabba akuya ko tunkiya ko rago ko kunsuru don da aka yanka ya yi don wanda aka yanka ya yi sai dai na duki inda hali an so a yanka masa raguna biyu mace kuma rago ɗaya har ma al'imamu Shaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana ganin cewa ba yadda za a yi ka dace da sunnar aƙiƙa in ba ka yanka guda biyu ga ɗaliba ba amma an baka da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a ana hannu baka hannu ƙwarya ana ta kaiwa ga ta kaya amma dai kana da hali to sai kokarin yin haka ba za ku bari da kowa ba idan ka yanka fa ko raƙumi sabi kaya na kuma sunna ta ajeka kar ka wuce kai guruni kuma yankawar rana ta bakwai kamar yadda muka ce ba kwana na bakwai ba rana ta bakwai yini na bakwai idan ba samu ba 14 in ba samu ba 21 amma hadisin da ya magana kan 14 21 akwai kace na ce a kansa ladabi na hudu yin aski ko mace ko namiji ana masa aski kuma an so a yi askin nan a yini na bakwai bayan an yanka dabbar na dabbar aƙiƙa ɗin ake so a yi askin a fara yanka dabbar kafin a yi askin kuma ba daidai bane a ce wani dabban nan za a yanka in dai baka ce wai baka za a yanka mata gaskiya wannan wulakanci ne ga mata in dai abin da Allah ya hore kenan to a yanka amma ba da suna a ce in dai mace ce ba za a yanka mata tunkiya wato dai mace dai wulakantacciya ce kenan ko namiji ko mace ba wai tunkiya ba haƙƙin suru ya yanka in iyakan abin da ake da shi kenan askin nan za a yi bayan an yanka dabba za a kira wanzani ko a kai inda wanzani yake ne askin ko kan mace ce haka za a tanɗe kalam-kalam a aske shi tas a samo da a faran a goga a kan inda an ga alamar ciwo a kan su wanzamai sun sani su ba da magani ba dole a gani a auna gashin a cike ni a ba da nauyin kwatankwacin ziyari in ka bi kasuwan da ake aunawa za a ba ku kimar a naira in kuma ba za a iya samun sikelin ba ko zai wahala kafin a kai gare shi kai tawakkali ga Allah ka ba da gwargwadon abin da kake da shi kana mai yalwatawa in ka ga dama ka haɗa mai da turare da fagulai da ainihin wato abubuwan jin daɗi dukka ba shi duk babin godiya ne ga Allah kar ka zama ƙanƙamori kamar yadda abinda aka yanka dabbar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ya ɗauki cinyar karfata ya ba unguwar goma kai kuma yadda hanji za ka nata saboda tsabagen ƙanƙamori hanji ta gama maka ɗauriya ta ɗauki nauyin kula da iyalinka kila ma in kake ta taimaka maka ta hanyar akwai maza da yawa har da masu jini da za su yi tsayawa a gaban mata za su yi ba suna tsoro zai iya gari sai fito amma ko da wasu alhamdulillah ba su da wannan tsoron kamar ni ƴaƴa na uku na farko duk ni na karɓa haihuwarsu ni da kaina ni sabai ba kowa a ɗaki daga ni sun yi haihuwa na taimaka mata ta haihuwa aka yanke na yanke cibi a ƙiƙo mai na fito da ɗa bayan na gyara shi ko agan shi yana inya inya kuma ni ba nas ba ni ba komai ba karamba ni ne ilimi ne na dogon shi ba zan gaya muku ba amma ban ce sai ma yanzu ka je ka samu reza ka farka ta tattaba in jirgin na za mu kama ka a kai ka kurkuku a ɗaure saboda haka ba kawai da zolan ka ake ne wallahi da ilimi ne ba gani ba ne ba burkewa ba a cikin ɗa a yi mata aski ko ɗa wai saboda boko ba wani boko wai dai bokoko ko namiji ko mace abinda ake so a yi askin nan amma idan an haifi ɗa ba gashi dama ba wata karama ba ce ba sai an goyi aska ba a gani kawai ladabi na biyar kaciya duk ɗa namiji a mar kaciya shi ma a yi ni na bakwai bayan Allah ai kaciya da wuri ya fi a jinkirta sai shekara bakwai a yi da wuri ana yinin bakwai ya fi zama mustahabbi sai ba a jinkirta sai an shekara bakwai ba wani nafsi a kan haka sai dai wata magana da aka ciro daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma ya ce ba a masu kaciya a wancan lokaci sai mutum ya kusa balaga amma ba a iyakance bakwai ba sai na aka samu iyakance shekara bakwai sai suka ce saboda a shekarar ne za a fara kowa mai sallah to dai za da za a yi musu mutum yana jariri ya huta kawai shi kenan kuma ya fi fa'ida a babi na likitanci na kimiyyar sanin jikin ɗan adam a yi mashi da wuri ya fi saurin warkewa ya fi samun sauƙi saboda a wannan lokacin garkuwar jikinsa antibodies ɗinsa suna da ƙarfin gaske za su taimaka masa wajen warkewa da wuri kuma sannan an raya mustahabbi tunda hadisi ya zo wanda hanyoyinsa guda uku in aka haɗa za su ƙarfafi juna cewa a yi kaciyar a ranar yana abin jeri ne a rana ta bakwai din a sanya suna in an dinka ka sanya suna kenan a yanka dabba ai aski ai kaciya idan ba ta ne za a yi masu al-khafdu al-khafdu shine a dan rage a dan yanke tsakkunuwa da ke kan al'auran mace to anan ne ake shan fama da waɗanda ke da'awar suna da ilimi na likitanci waɗanda in a Najeriya ne galibi makurin ilimin su turai abinda ba turai ya faɗi to wannan kai ka ce ne ilahun ne ne ubadu rana ta suka kaciyar mata ba ta da asali wannan ma ai babarizm ne dabbanci ne menene menene duk kayya ne a ilimin ma na likitancin ba haka yake ba a ɗauko littafai a karanta a likitancin yana da fa'ida duk wanda yake kaciyar mata ba ta da fa'ida to bai san ma inda aka sa gaba a duniyar bincike ba abinda likitocin da ke magana suke magana shine irin abinda ake na rashin tausayi da imani a wasu kasashen Larabawa da kuma nan kasar a kudanci da ake zaftare wannan tunuwar da suke kira Clitoris to sai a cire ta gaba daya da wannan kan mummunan ta asali yayi kama da dabbancin amma ba dan yankewa dan mutum ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isharar zuwa gare ta kamar yadda yazo a cikin hadisin wannan mata wadda suke zuwa sai khabdu din lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan ka je Lebanon ko Libya ko Sudan a kan suka ji a duk cewa za a yi sauki sai a zaftare shi gaba daya a yanke shi tas sai dan an yanke abin da ke faruwa shine mace take rasa sha'awa kar ka fata ko ta aure sai ta zama matsala ga mijinta ba sha'awa ba zai bukata sannan kuma ana iya rashin sa'a ma cuta ta shiga ciki tunda dai an yanke kuma yadda ake a gargajiyance ba tsafta na aska da sauransu a iya samun wata cuta ta shiga a dalilin wannan haɗari haka na iya kaiwa ga mutuwar wannan yarinya to ba kuma irin wannan mu dama muke magana ba muna magana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine kuma ke gaban likitoci Michael Hart ma ya faɗa haka Philip Hicks ma ya faɗa haka ashe ƙarya ne wani mutum ko shi da zanna zanangon ya zai ce wai wai ba ilimi ne daidai ba wai wai dabbanci ne ko ƙaurinci ne saboda ya yi boko aƙida khabdu tabbataccen abu ne shar'an wa aqalan amma wanda ba cewa yake dole sai ka je kai ne kai ba kar kai mata ba ruwan amma dai ban yadda ne a soki maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam azzabu an sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine aikin da muke amma dan baka khabdu ba ba kai ne a gaya sai dai ko a turai an gano cewa rashin ɗaya rage wannan clitoris ɗin wannan tsakkunuwan rage rage ta muna haifar da musiba ga mata idan a ƙasashe ne da ke da zafi tunuwar takan tsoro ta girma har ta toshe kafan farji shi ke nan ba kuma saduwa ko kuma duk saduwa sai da kuka ko kuma ya zama ba ta toshe ba amma ta zama laɓa-laɓa ta yadda idan ma idan sikas ya taba kan wannan clitoris din wannan dan tunuwar to mace sai ta haukace saboda sha'awa duk da bai ta kama za ta rungume shi sai ta samu sauki shi yasa ake yawan zunatun zace da tada tade da lesbianism irin wannan iya shegen da mata na babugo da sauransu saboda ba ta yin kaciya dama an ba a yi sharar masallaci ba ma a yi ta kasuwa ko inda ma zai kai kasuwa darajar ba waɗannan abubuwa suna da fa'idodi a likitance suna da fa'idodi a ɓangaren tattalin arziki suna da fa'idodi a ɓangaren tsarin gudanarwar al'umma amma tun da ba muna magana a kansu ba ne mun tsaya nan dangane da waɗannan matsalolin sai dai kafin in wuce zuwa ga haƙƙi na uku lallai ne in jawo hankalinku cewa cire jeri ba suna ba ne kai al'adar bahaushe ne ma kai Bahaushe kadai ke cire dole. Ba wani mutum da ke cire dole a duniya sai Bahaushe. Duk wanda ka ga yana cire dole ka bincika Bahaushe ko yana. Ke ga Bahaushe karatun Qur'ani ke ne ya. Zan yi ta daurin magarubi alayhi wa la rani. Me yasa? An cikin hadda da danda. Wajen cire dole. Sai aka maka wata magana sai a ce wai ayin azuba sai dole ba wai wannan zai kubura dole zai fake sai mutu ba wani ilimi akan wannan ma anzala Allahu biha sultan ba wani ilimi ku zo ne cire ayin ku dole kar ku yadda aibin uku ne na cire dole aibin farko mafita mafitar harfa sukan cutu mafitan harfa na cutuwa musamman harfan larabci aibi na biyu ana yawan samun yanayi na a cutar da makogwaron ko wani bangare a makogwaron yaro ko jariri hakan ya kai shi ga kamuwa da cuta mai tsanani aibi na uku an canza halittar Allah Allah ya halitta mutum da abu Allah bai ce ku cire ba manzon Allah bai ce ku cire ba malam Bahaushe ya ce ku cire haka kawai ba sunini ba fada ba kuma da limamai da malamai da sarakuna da koyayen shiru ban girma Allah ku daina ni ban taba cire na yaya na dole ba kuma har in koma ga Allah ba za a cire ba insha Allah sannan bayan wannan kuma ba taba kamuwa da wata cuta ba bari in ga muku sirri dama tunda wani wuri ne wanda Allah ya yi shi da yanayi da yaka iya samun abin da ake kira infection wato ƴar cutuwa daga abubuwa masu haddasa cuta bacteria ko microorganisms idan ya zama ya shiga to zai iya kumbura in ya kumbura kamar yadda in maruru ko ƙurji ya fito maka da kake yi za ka sha antibiotic ko kamar sa anticlox ko makamancin wannan ko antiplane da irin bayyansu to shi ma abinda yake bukata kenan in ya dan kumbura sai a sha anticlox ko antiplane zai wace ya baje kuma a cigaba da harka amma ku gaya ma kowa ba ilimi ne ya koyar da cire dole ba al'ada ce ba ilimi ba abu na biyu da ba zan muke wannan gaban ba sai na gaya muku wankan jego al'adar Bahaushe ne shi kadai a duniya ba wanda ke wankan jego sai Bahaushe mata ku ta azantar da mu ku sa sai mun so ikke dole ko dai ce maganin ku kenan maza in an ce ku siyo musu madara da bambita su sha ruwan nonogo sai ku ce ba za ku ba to sai ku ce ku kawo ikke a yanka sai ka ci gashi da Hausa kai ko a Hausa ba ba kowa ba a tattara mutane da ke wankan jego amma a zariya da Kano waje ne ni a zariya har wankan kwana 60 an kai wata ma 42 da muguwar wuta a daki ga mugun kunin kanwa mai shegen kanwa da yaji mai kawo hawan jini ga ruwan nafi ga mace ta yi tana bugun jikinta tana fagan-fagan mata nawa ne suka faɗi ƙasa cikin dare a dalilin zafin ɗaki kuma ba mu jin tsoron Allah ne mata ana azabtar da kudu kuma kuna jin daɗi sai ga aka bincike aka gano duk mace matan da ke da hawan jini waɗanda suke tsakanin shekara 25 zuwa 50 kashi 70 bisa 100 daga cikinsu wankan jego ya gano ku ga kowa wannan mutum hawan jini ke sa ku ci ba uwan ku da wankan jego mu dai Allah ya kusa da mu ba abin da ne ni mata na ba uwan su da wannan haka kawai kada ran kada hal to na ba wani kirje ko ba za ki ce maka za ta danye to ma ba da nan danye ko za ta yi sai ku ce to ma haukaciya da ke haihuwa cikin ruwan sama ta dauki dan ke gaba ka rido tinkiya wanda ke na kuda ta dauki dan ta lashe shi ta cigaba da neman ciyawa tana cire dosa ka rido sai su ce maka ai mahaukaciya wai ita ciwo zai kama ta. Sai ka ce ba ilimi ya koyar da wannan karatun ba, nolan ka masakin ka ne ya kawo. Amma ma ta ban gaya muku abin da za ku yi, ku sharaɗi duk wanda ta yi abu uku take nema. Abu na farko, ka riƙa wanka aƙalla sau biyu kullum, safe da yamma, da ruwa mai ɗumi irin yadda jikin da zai iya ɗauka, ba ka buƙatar ganye ko tawul. Na biyu, ka riƙa shiga ruwan zafi ko ka riƙa tsarki da ruwan zafi tafasasshe wanda za a sa maganin da ke kashe ƙwayoyin cuta irin su dukkan ƙunnan ko makamancin su, antiseptic da sauransu. Abu na uku, ka samu balanced diet, abinci lafiyayye mai gina jiki. A ciyo mata hanta da kifi da naman kaza, a ciyo mata inshiya, a kawo mata madara, a kawo bombita, ta sha mai kauli ciki su ɓurɓur, za ta yi ruwan nono, sai ruwan nonon an tatse an zubar. Amma idan ya ƙi kawowa, to kike ya kawo ice. Amma ba kar a taɓa malamai, in an ga ba su da shi a haƙura a ƙyale. Tsakani da Allah, duk macen da aka yi mata wannan wallahi an gama mata. Su mata an yau da rinsu ne, aka ce da aka riƙe, aka ce da aka lalace, saboda ba wallahi tallahi da haka bane. Wallahi tallahi billahi al'azim ba haka bane. Turawa suna wankan jego, Larabawa na wankan jego, to sun lalace sun riƙe. A nan ƙasan, Katabawa na wankan jego, sauran 'yan kudancin ƙasar na wankan jego. Ko a arewa katsinawa ba duka ke wankan jego ba, to sai rage kai wahayin shekaru ba wani wankan jego balle wani kunu mai shekin kanwa da shekin yaji ba ruwanki da wannan. A ba ki balanced diet ki ciki tumurmur, wallahi maganar ruwan nono ba a buƙatar wani abin da ƙaiƙayi a sha ko a ɗauko maɗaci, wani musulma dai kala-kala mace dai ta gani in ta hanyar. Duk ba ta bukata, kawo mata madara kawai da bambuka, ka haɗa shayi mai kauri ta sha, sai an riƙa zubar da ruwan nono. Wannan gaban yi da ƙafashi, haƙƙin ‘ya’ya na uku, don na gaban yayi nisa, haƙƙin nasaba, duk ɗan da aka haifa dole a danganta shi ga iyayenshi, babu dama a kore shi daga iyayenshi. Babu dama, in dai ɗa ne da aka haifa cikin aure, to yana da haƙƙi na nasaba. Allah tabaraka wa ta'ala a suratul ahzab sura 33 aya ta 5 ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah, ku danganta su, ku kira su zuwa ga iyayensu, wannan shi ne adalci a wajen Allah. ‘Yan uwa musulmi ne, kula, akwai ‘yan boko wanda suka koyi aqidar Bature ko kuma al'adar Bature, suna matsawa matansu canza sunansu dan san aure shi, wannan bai daga cikin addini kwata-kwata, bai daga cikin ɗabi'a ta musulunci kwata-kwata. Mace ba ta sanin sunanta dan ta aure ka, kowa sunan ka miji ba uba ba. Kaskanci ne ke mace ki yarda ki canza sunanki saboda kin yi aure, kaskanci ne. Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah, ba canza suna, babu canza suna. Idan sunanki Hindu, babanki Zaidu, kowa suka aura a duniya kina nan a matsayin Hindu Zaidu, kowa shi a kira ki da sunanki, shi ne addini. Kaskanta iyayenki ne, kaskanta jama'arki ne, ki sanya sunanki, ki kira kanki da sunan wani. Kuma a hankalce, yanzu idan mutum na da mata ta canza suna saboda shi, sai suka rabu da matar, sai ta auri wani, shi wanda aka auren dama suna da kati a asibiti, sai suka taɓa asibiti tare, awon ciki ne, haihuwa ta yi, menene yana zaune ya riƙe jaka, sai aka kira ta da sunanta da sunan mijinta tsoho da suka rabu. Zai ji daɗi don Allah? To daga zai ji daɗi ne, shi ne yanzu shi zai yi? Shi dai jin tsoron Allah. Abdoktor Marwan Ibrahim al-Qaisi yana faɗi a cikin littafinsa Al-Adabul Islamiyya, cewa alama ce ta wulakar ta iyaye ki canza sunan iyaye ki gaji aure akwai matan da kuka sun canza sai da aka rubuta dariya aka ba mu labari akwai wata mata ce gidan bidiyo suna nawa ta canza akwai wata mata ce cikin gidan talabijin suna nawa ta canza saboda ka aure wannan ya mutu ka aure wancan suka rabu ka aure wancan ya mutu sai sun suna amma wannan yana irin sallan baka dai ne haka a kira da sunan babanki babanki ne da daraja ne al'adar bature ne mutanen Najeriya suka dauko dan bokon Najeriya suka kawo har yanzu a gurbin tuma wai yanzu ana so dole kai ma kake rijista da sunan ka ba za mu ba da yadda za a yi ne ma ta rijista da sunan mu ba za a yi ba da sunan iyayen su za su sau da nisa musadafa nema ta na duk iyayen su sunansu Ahmad bisa musadafa ina zaɓin wannan ne don ta wani wata rana ya ji an kira matata an danganta ta da Ahmad ya ce kaji khalafa fa tawafu ta kawawu to ba haka ba ne dukkan iyayen su sunansu Ahmad saboda haka Ahmadu ne kawai suka haɗu dole ne a danganta da zuwa ga iyayen shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-waladu lil firash da ana danganta shi da shintida ma'ana matar da mijinta